أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وآتي كل شيء عددا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الله تعالى ينا شيوا shi Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine masanin gaibi, abubuwan da suke boye. Fala yuziru ala gaibihi ahadan, Ubangiji baya sanar da gaibinsa wa wani. Illa man irtada min rasulin, sai dai wanda ya zaba daga cikin manzanni. Malamai suke cewa ai duk manzanni ma zababbu ne. Saboda haka Allah ta'ala ya kasa gaibu hawa-hawa. Akwai gaibun da shi kadai ya sani, bai ga dama ya sanarwa kowa ba, har manzannin bai sanar da su ba. Ya faɗa yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Ya Rasulullah, ka gaya mutanen duniya ba wanda ya san duk abin da ke boye, ma'ana gaibi cikin sammai da ƙasa, sai shi Allah Ubangiji ta'ala. To wannan gaibi mutlakan ba wanda ya sani, sai Allah bai ga daman ya sanarwa kowa ba, har manzanni kai har sayyidina Rasulullah, Allah bai ga daman ya sanar da shi ba. To akwai gaibu na biyu wanda yake kasa da shi, shine Allah ya bada labari a wannan sura, suratul jinni. Allah yake cewa shi Allah shine masanin gaibu. Sannan shi Allah Ubangiji masanin gaibu din nan baya bayyanar da gaibin nasa wa wanda ya ga dama cikin mutane, sai dai wanda ya zaba ya yarda da shi daga cikin manzanni. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Malamai suke cewa manzanni duka yardaddu ne. Abinda ake nufi sai wanda ya zaba. A cikin manzannin ma akwai zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓun su manzannin, dukkansu zaɓaɓɓu ne. Abinda ake nufi akwai wanda yake ya fifice su daraja, su manzannin. Allah ya faɗa duka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd, su kansu manzannin mun fifita wasu akan wasu. Walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd, haka Allah ya faɗa, annabawa mun fifita waɗansu akan wasu. Annabawa duka babu kaman Muhammadur Rasulullahi. Dan haka Allah ya ga daman sanar da shi wasu daga cikin gaibin da ya ga dama ya sanar da shi, wanda in banda annabin ba wanda ya san waɗannan gaibu din. A cikin irin wannan gaibu da Allah yake sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ina da wani lokaci da nake ganawa ni da Allah, a lokacin da muke wannan munajati, duk isan manzo dan manzanci, annabi dan annabci, ko mala'iki bai san me muke tattaunawa na asiri ni da Ubangiji na ba. To ashe akwai lokacin da Allah yake bantar wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi, da yake zance da shi, wannan zancen ba wanda ya sani daga Allah sai Muhammadu Rasulullah. To irin wannan gaibu kenan. Sannan akwai gaibun da kuma Allah ya sanar wa waɗansu annabawan, ba kuma annabi shi kadai ba, ma'ana bayan Annabi Muhammadu waɗansu annabawa ma Allah ya sanar da su irin gaibin da ya ga dama ya sanar da su. Fala yuziru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu, yanda lamarin yake, shi duk wanda Allah ya zaba a cikin manzannin nan, shi tsarin Allah idan ya zaɓi mutum ya bashi annabci, to baya kyale shi sasakai. Allah yakan haɗa shi da mala'iku waɗanda suke gadinsa, su zamo suna bayansa, suna kuma gabansa. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Irin wannan manzanni da Allah yake zaɓa, to su ne waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan ajiye mala'iku waɗanda suke gadinsu, suke kula da su. Domin kamar yadda ya zo a cikin labari daga cikin malamai an rawaito cewa Allah ta'ala idan ya aiki annabi ya ba wa manzo manzanci wani lokaci shedan yakan zo wa manzon a cikin sura na mala'iki ya nuna zai ba shi wani labari alhali shedan din ƙarya yake kuma ba aiko shi akai wajen manzon ba to saboda haka kowane manzo dan kada haka ya same shi ubangiji sai ba shi mala'iku guda biyu ɗaya gaba ɗaya baya suna ciwon shi wannan manzon sai zamana manzon automatically ba abinda zai je ya same shi sai sakon da yake na hakika daga wajen Allah ko da a cikin suratul najmi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatun qur'ani ya karanta afaraitumul lata wal uzza wa manatus salisatul ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-unsa tilka idan qismatun diza shi dai shi ma yazo wa manzo Allah a lokacin sai yazo masa a cikin siffar mutum da yazo ya nemi ya jirkitar da wannan karatu amma bai iya ba amma yayi galaba ta wajen su kafirai sai suka ji wai abinda annabi ya faɗa ya ce tilkal garaniqul ula wa inna shafa'atuhunna laturtaja dan haka ya iya juyatar da abun ta wajen su waɗanda suka ji abun bayan da annabi ya faɗa ba shi annabi yanda aka saukar masa haka zai faɗa amma ba dole bane waɗanda suke shauraro su kuma su ji haƙiƙanin abinda annabi ya faɗa shedan yana iya juyatar musu ya sa wani son zuciya cikin abinda za su ji ta wajen kunnuwansu amma shi manzo shedan ba zai iya zuwa wurinsa ya juyatar masa da abinda zai faɗa ba sai dai in ya faɗa waɗanda za su ji shedan yayi tasiri ta wajen wanda za su ji ba ta wajen manzon ba shi kowane manzo fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada zababbu cikin manzanni Allah ta'ala yana ajiye musu mala'iku waɗanda suke ko mala'ika kowane manzo yana gabansa da bayansa ya zamo wa manzon rasadan mai kiyo mai kare shi daga irin wannan abubuwa liyalama an qad ablagu risalati rabbihim ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana yana gaya annabi sallallahu alaihi wa alihi cewa ya ajiye wasu daga cikin mala'iku sun zamo masu kula masu gadi suna gadin manzanni dan kada shekanu su zo musu ta cikin wani siffa mai kyau balle su kawo wani abu na son zuciya su tura wa manzannin Allah bai yadda wani cikin manzanni haka ya same shi ba Allah ya ce nayi haka ne liya'allama dan ya sani wa kenan wasu suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya sani an qad ablagu risalati rabbihim cewa su manzannin nan kaffinsu sun isar da sakon ubangijinsu subhanahu wa ta'ala da ya aike su da waɗannan sakonni zuwa ga al'ummatayyarsu wasu suke cewa domin Allah ya sani na fili cewa su manzannin nan sun isar da sakon da ya aike su da shi zuwa wajen al'ummatayyarsu kuma shi Allah dama wa haɓa bima ladayhim Allah yana kewaye da waɗannan manzanni ya san abinda suke aiwatarwa wa ahsa kulli shay'in adada kuma ubangiji ta'ala ya wato ya lissa fa kowane abu ya kidaye kowane abu da yake wurin sa ya san wannan abu kidayayye ne sannan alissafe yake adadin sa a cike yake a wajen Allah
suratul muzammil makkiyatu aya 18 aya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
wannan sura da zamu shiga yanzu wannan sura ita ce ake cewa suratul muzammil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka ta sauka tana da ayoyi 20 daidai tana da kalmomi 285 tana da harafi 883 a cikin riwaya wacce take mai ƙarfi an ce ita ce sura na uku ma a cikin surorin Qur'ani da suka fara sauka wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi dai sura ayoyinta 20 amma za ku sha wani mamaki farkon ayoyin da ƙarshen cikin ayoyin wato tsakanin saukan ayoyin farko da saukan ayoyin ƙarshe ya fi shekara daya ma'ana da aka saukar da farkon surar da yake tana dauke da wadansu hukunce hukunce ne ayoyin farko da aka saukar to kafin a kawo ayoyi na ƙarshe a cikin wannan sura tsakanin su ya kai wata 16 ubangiji subhanahu wataala yana zance da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal mudzammilu wato ainihi abin da ake nufi da al mudzammilu ana nufin al mutazammilu ya kai wanda kake kunshe a cikin mayafi ko ya kai wanda ka lulluba da bargo ko ya kai wanda kake kunshe ko ka rufe kanka da riga mai girma duk ma'anar sa kenan umil layla illa qalila ka tashi cikin dare kai sallah wannan sura sanadiyan saukanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Allah ta'ala ya ga daman ya bashi annabci sayyidina rasulullahi yana cikin kogo malaika ya bayyana masa a cikin sura na mala'iki siffar jikin annabi bai taba ganin irin wannan halitta ba saboda haka malaika ya zo ya ce masa ikra annabi ya ce ni ban san ka ba malam zakari me kake nufi da ikra ni ba mai karatu bane ka ce min ni karatu wani irin karatu kenan malaika ya kama shi ya sa shi tsakanin fukafukin sa ya matse shi ya ce masa ikra sau biyu annabi ya ce na ce ma'ana bi qarin har na uku sai malaika ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akramul ladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam malaika ya fara zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayin alqur'ani kenan to sayyidina rasulullahi da ya koma gida sai ya je wajen matarsa shi a zatansa ya hadu da gamo ne bai zata cewa malaika ya gani ba ya dauka cewa ko wani aljini ne ya bayyana masa ya zo ya taba shi saboda haka manzo Allah ya koma yana makarkata ya shiga gida yana cewa matarsa zammiloni zammiloni nemo babban mayafi su rufe ni saboda haka manzo Allah sai ya zauna dai haka yana haka har zazzabi mai tsanani ya kama shi matarsa ta dauke shi Khadija tace zo mu je wajen wani babbanawa sunansa Waraka duk da dai tsoho ne ya shekara sama da 100 a duniya amma yana da ilimi irin na littafai na da mu je kai masa bayanin abin da ya same ka a cikin kogo din nan na tabbata zai warkar maka da abin da yake damun ka lokacin tun farko ma lokacin da annabi ya yana cewa matarsa zammiloni zammiloni nemo mayafi ki rufe ni naga wani abu ya razana ne yasa har zazzabi nake ji sai matarsa take ta tuwo wani irin abu ka gani annabi ya ce ni fa ina tunanin karo ko aljani na gani matarsa take ta a aljani sai matarsa take to a barin dauko mayafi domin ko da annabi ya bar kogon ya dawo gida mala'ikan bai rabu da shi ba ka san in kana zana da abu sai kai ta ganin abun ko da abun ma baya nan ya tafi saboda haka sai annabi yana ta ganin abun a idansa sai matar kafin ta je ta kawo mayafi annabi yana ganin abun amma da ta dauko mayafin ta zo kusa da shi annabi baya ganin abun har yake ce mata kinga da kika tafi kafin ki zo ni fa na daina ganin sa sai take ta to wannan ba aljini bane abinda kake zato ba shi bane ba mala'ika ba mala'ika ba abinda kake zato din nan lalle tunda da na barka yana nan to mala'ika ne amma da ko da na tafi din nan da yana nan kuma na dawo yana nan da aljini ne amma da nazo kusa da kai kace yana nan to mala'ika ne saboda mala'iku suna da kunya da nazo kusa da kai mala'ikan ya bar wajen dan yana ga alhaya'u min al-imani kana tare da iyalinka bari ya jage shi amma da na tafi ya dawo to mala'ika ne saboda haka sai matarsa take cewa mijina Muhammadu bari ga maka wani abu abinda kake tsoro ko aljani ne ni fa na san aljani ba zai same ka ba dalili kana dauke da waɗansu irin ɗabi'o'i waɗansu irin halaye masu kyau na farko kai mutum ne mai sada zumunta kai mutum ne mai taimakawa gajiyayyu mai taimakawa fakirai ya ba su abin da ba su da dama su su iya sama wa kansu sannan kuma kai din nan innaka latasilur rahim kana sada zumunta sannan kana taimakawa waɗanda ba su da abin hannu ka taimaka musu su sama abin da ba su iya sama wa kansu kana da ɗabi'o'i irin wannan mai irin wannan hali Allah ba zai kunyata shi ba dan haka kai din nan ka kwantar da hankalinka abin da ka gani ba wato abin da ka gani ba aljini bane Allah ba zai kunyata kai ya hada ka da aljini har ya sa maka wani abu kaman hauka ba zo mu je wajen baffa na Waraka shine suka je wajen Warakatu ibn Nawfal da suka je manzo Allah ya kissanta Warakatu ibn Nawfal yake cewa ai wani abu na gani cikin kogo ya raga nani ya sa ni cikin fuka cikin sa yace in yi karatu sau uku nace ni ba mai karatu bane kuma na dawo gida sai na cigaba da ganin sa amma ko da mata na tazo kusa da ni ko na daina ganin sa sai waraka yake cewa sayyidina rasulullahi da kwantar da hankalinka abinda ka gani ba aljani bane dan kai kana tsoro kar kai gamo ne to ba gamo kai ba kai gamon alheri ne jibrilu ne ya fara zuwa gare ka waraka yake cewa innahu lan namusul ladhi kana yati ila musa wannan abin da ka gani namus ne namus sunan jibril kenan a cikin littafin at-taura suna kiransa da suna namus mala'ikin da mala'ika da yake zuwa wajen musa din nan da aka bada labari cikin at-taura shine yazo maka har lokacin waraka yake cewa kai ina ma da wannan sako da ya same ka ya same ni lokacin ina cikin karfi na domin kai din nan annabi ne daga wajen Allah kuma idan ka tashi bayyanar da da'awa zaka hadu da turjiya zaka hadu da mutukan kiyayya wajen mutanen makka da lokacin da za a nuna maka wannan hali in nuna maka soyayya in dafa maka har manzo Allah yake to yanzu ni din nan za a kine a garin nan domin lokacin bai fara samun matsaloli da yake samu tsakaninsu da mutanen makka ba to sayyidina rasulullahi bayan an samu tsawon shekara guda wata rana yana yawo cikin garin makka sai ga ana kiransa ya ayyuhal mudammilu ya kai wanda kaje ka koye kanka cikin mayafi sai sayyidina rasulullahi ya ce ba zai ga kowa ba ya dawo gida ya kwanta da ya kwanta ya lullubu sai ga ana kiransa ana cewa ya ayyuhal mudammilu ya kai wanda kake kwance kake rufe kanka da mayafi qumil layla illa qalila tashi kai ta qiyamul layl to malamai suke cewa jama'a wannan sura wa'annan ayoyi na farko da aka saukar a wannan sura sune hukunce da aka fara saukarwa a farkon musulunci game da yanda za a aiwatar da ibada na sallah abinda yasa a lokacin aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya tashi qumil laylu illa qalilan tashi cikin dare kai ta sallah karka kwanta illa qalilan sai kadan nana na dare kadan nana din nan nisfahu rabin daren aw unqus minhu qalilan koma a rabin ka sake rage wani abu aw zid alaihi koko in kaga dama ba rabi ba ka kara fiye da rabi mana in yaga dama dukkan dare ya tashi ya sallah in yaga dama ya raba daren kashi biyu in yaga dama a ya ci rabi da kadan koko ya rage bai kai rabi ba da kadan saboda wannan shine hukuncin sallah a farkon musulunci hukuncin wajibci na sallah ashe farkon musulunci yanda ake sallah sayyidina rasulullahi da shi da duk wanda ya imani da shi jama'a yanda za a yi sallah yanda muke salloli biyar din nan farkon musulunci ba salloli biyar ake yi ba za a tashi ne cikin dare a yi sallah sallan nan an ce wa annabi yayi da shi da duk wanda ya bi shi yaya za su yi su yi sallah shine su tashi dukkan dare su yi sallah sai dai kadan za su rage wanda za su dan samu su huta ubangiji sai ya musu bayani yace suna iya yin sallah rabin daren kaf ko kuma su rage kadan a rabi ko kuma su kara sannan su yi ta karanta qur'ani a cikin sallar da za su yi suna tartilin alqur'ani to wannan shine farko hukuncin da aka saukar game da abin da ya shafi sallah a shari'ar musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu wata 11 a wani kauli an ce ya samu wata 16 da shi da sahabbansa haka suke yi to amma sai ya zama na yanda suke tunda a lokacin su ba su amfani da agogo sai dai a dinga kirda don lokaci akwai waɗanda a ciki sukan iya lissafin lokaci da taurari to idan kuma girgije ya gitta fa ba tauraro ya za a iya gane rabin dare exactly ko ku a'a a rage rabin da kadan ko a kara ya za a iya ganewa sai dai kirdado kuma umurnin na wajibci ne saboda haka sai ya zama na dukkan daren suke sallata dalili dan kada ya zama na cikin umurnin da Allah ya ba su ba su bi umurnin yanda ya kamata ba saboda haka ana haka kamar yadda ummul mu'minin Aisha ta faɗa take cewa to hakan sai yayi wa annabi da sahabbansa nauyi kwarai da gaske ya zama na a tsawon wannan lokaci wata 16 ko wata 11 ko shekara daya da suke bin wannan wajibci ya zama na kafafuwan sahabbai ya kukumbura
to shine zamu karanta yanda aka yi ta saukaka musu nan dai ga yanda aka ce su yi kuma sun yi shekara daya da wajen wata hudu magana mafirin da haka suke yi umil layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila to hikimar Allah ubangiji a wajen wajabtawa annabi sallallahu alaihi wasallam farkon musulunci da shi da mabiyansa su gudanar da ibadan sallah cikin dare rabin dare ko kuma su rage kadan cikin rabi ko su kara Allah ya fada abinda yake inna sanurqi alayka qawlan thaqila ma'ana ana shirya annabi ne kaman training ake masa Allah yana nufin akwai sako na qur'ani da zai saukar masa wanda shi wannan sako na qur'ani yana dauke da ibadu yana dauke da hukunci hukunci a cikin sa waɗanda suke masu nauyi dan haka tunda wani bare a fara bashi training a fara tsara shi yanda za su iya daukan abinda za a zo a saukar ma'ana na wajibai a wajabta musu abubuwa da za a zo a yi ta fada musu na ahkam yanda za su iya aiwatarwa dan haka shine malamin suke buga misali ga wani mutum ne yanda ya shiga aikin soja ba kawai shi kenan sai a dauki sunan ka baka nufin a baka bindiga ba a sai an kai ka kam aje a kai ku ai kantin din ku kuje kam aje a sa ku ita guje guje a sa ku fadi ku tashi ku shiga rabi ku hau igiya ku hau dutse ku gangaro saboda a koya maka yanda idan ka zama cikakken soja zaka zama sojan na gaskiya wanda zai iya aiwatar da aikin soja in ma fada ne in ma wani abu ne zai iya ala alaƙalla dai an ai training din ka ka samu training dan haka an wajabtawa annabi wannan ibada ne farkon musulunci domin a horar da shi da mabiyansa amma daga baya zamu ga yi saukakewa shi yasa ma malamai na alqur'ani masana suke cewa kamar ibnu abbas da ummul mu'minin aisha suke cewa duk qur'ani babu sura wacce take da ayoyi a shirin kai ba ma sura ko guda daya cikin alqur'ani wanda farkon surar karshen suran ya shafe hukuncin farkon suran sai wannan sura da muke ciki suratul muzammil domin kamar yanda na ga muku wannan hukunci ne awwalan farko amma daga baya an yi ta saukacewa ya ayyul muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila sannan idan ka zo a cikin sallan nan kai ta karanta qur'anin kana yin tartilin sa malamai na qira'a da wannan aya suke kafa hujjan cewa jama'a ana so idan mutum zai karanta qur'ani ya dinga karatun qur'ani a cikin nutsuwa kada ya dinga karatu kamar yana maganganu na hauragiya kada ya dinga karatu da sauri kuma hakan hadisi ne ma na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a cikin hadisi kamar yadda aka rawaita daga Aliyu dan Abi Talib an tambaye shi ma'anan waratilil qur'ani tartilan yace idan za ku karanta qur'ani ku yi shi a bayyane cikin nutsuwa kuma bayyanawa kada ku karanta qur'ani ku dinga tattauna karatun kamar yadda mutum zai sa dibino a bakinsa yana tattaunawa abinda ake nufi shi qur'ani ba a yadda ka dinga karanta shi da sauri 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 kamar kana tattauna wani abu a bakinka ba sannan qur'ani ba a yadda ka yi shi kamar yanda ake yin waka ba domin qur'ani ba waka bane abinda ake so ka yi shi a cikin nutsuwa sannan ka dinga fadan harfofin sa yanda yake ka dinga karanta shi da tajwidin sa idan ka zo wani wuri inda Allah ya ambaci wani abu da narko yana da kyau ma ka dan maimaita ko ka fada a hankali ka tsaya dan tuna abinda Allah ya fada dan hakan ya ratsa zuciyarka ya kara maka tsoron Allah waratilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ta'ala yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu da sannu zamu yi wahayi zuwa gare ka zamu jefa maka ma'ana zamu saukar maka da qawlan thaqilan zamu saukar maka da maganganun mu waɗanda suke maganganu ne masu nauyi Allah yana nufin da sannu zamu yi wahayi zuwa gare ka mu saukar maka da wannan alqur'ani wanda yake dauki da hukunci hukunci wasu daga cikin hukunci hukuncen masu nauyi ne inna sanulqi alayka qawlan
illa sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layl hiya ashaddu wad'an wa aqwa muqila inna laka fil nahri sabahan tawila
akwai hadisi da aka rawaita daga Abdullahi dan Mughfirin yace lokacin da annabi ya shiga rin Makka da yaki yace naga annabi sallallahu alaihi wasallama akan taguwarsa shekara ta 8 da hijira da ya fito Makkata na ganin shi yana zaune akan taguwan yana karanta suratul fatihi amma yana rangada karatun ma'ana yana karantawa tartilin karatun yake yi yana karantawa a hankali a hankali a hankali a hankali bukhari da muslim sun rawaici wannan hadisi da aka rawaita sannan jama'a ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa akwai wani lokaci da zai zo za a yi mutane da larabawa da waɗanda suke kuma baubayi sune irin mabakaje waɗanda ba larabawa ba za su zo suna karanta Qur'ani wasu suna karantawa ne da sauri sauri domin su haddace shi ba wai suna yi bane akan hakan aka ce a yi ma'ana hakan haka aka ce a yi babu laifi idan mutum ya zama ne yana karanta shi yana maimaitawa yana dan ya haddace in yayi haka bai laifi ba amma muddin ka iya shi wai kana yi ne dan daga sura ka je karshen sura nan da nan a ce ai wani ya soki Qur'ani ko kuma nan da nan a ce ai wasu wani sun taru sun soki Qur'ani ragagagagaga haka wannan ba a yadda da haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama koyar wanda yayi in za a karanta Qur'ani a karanta shi a cikin nutsuwa ana so ka karanta shi har ma in ka zo wajen kamar yadda na faɗa inda Allah ya faɗi wata magana haka wacce ke na razanawa an fi so wurin ka dan yi jinkiri ma ka dan domin tuna wannan abun ya rada cikin zuciyarka sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi wanda yake sahihi yace akwai lokaci kuma da waɗansu za su zo su kuma suna rangada Qur'anin ba dan Allah ba suna karantawa ne amma karatun bai wuce makogoron su ba suna karantawa ne ko dan a cewa ne ya iya kira'a ko dan a cewa ne ya san alqur'ani amma ba suna yi bane dan Allah annabi duk ya bada wannan labari to abin da nake cewa ƴan uwana mu koyi karatun alqur'ani lokacin da muka zo koyan sa mu koye shi a hankali mu koye shi cikin nutsuwa idan za mu yi shi ta'abbudan domin bauta ko za mu yi shi dan mu daga hannu mu roki Allah to a yi shi a hankali a cikin nutsuwa shi yasa ma a wajen wasu malamai sun ajiye a kwanakin da ake so mutum ya karanta alqur'ani shi kadai ne shi yasa a cikin Qur'ani za ku ga akwai inda aka nuna alamomi in ka tashi daga bakara ka kwana wuri kaza in ka tashi daga waje kaza ka kwana wuri kaza idan ka auna a kwana shida sai mutum ya saki sai karanta alqur'ani domin Qur'ani izufi guda nawa ne izufi 60 ne to in ka dauki 10 10 sau shida ka saki alqur'ani so da ka ana so a yi shi cikin nutsuwa a yi shi a hankali amma babu laifi ga wanda ya zama dalibin alqur'ani irin mu masu neman sanin alqur'ani domin shi qur'ani jama'a ba fa wanda ya san shi sai dai wanda ya saba da shi kuma qur'anin kullum yana addu'a kar a san shi sai dai a saba da shi kuma idan ka bar shi yau to shi zai barka gobe da jibi to saboda haka dalibai irin mu waɗanda muke neman kullum mu san qur'ani da sauran ƴan uwana dalibai babu laifi in a rana zan iya sauke qur'anin gaba daya ma'ana ina yi ne in kai in komo in kai in komo dan ya zauna daidai gurgudu cikin kwakwalwana amma mutumin kuma da yake so zai karanta shi ne ta'abbudan ba dan ya haddace ba ma'ana yanzu zan ba ku misali nan gidan muna da makaranta alqur'ani sai mu karanta izufi biyu kowace rana muna yi ne ta'abbudan dan mu koye shi kuma dan bautan Allah Allah ya ce a karanta shi dan haka ba za mu matsawa kanmu kullum mu ce sai mun sauke shi duka ko mun karanta izu 10 ko mun karanta izu 30 ba sai aka dauki mafi daidai gurgurdan abinda ake iyawa wannan ya karanta sumini daya ko ya karanta fallan alqur'ani ko falle biyu na gaba da shi ya biya a cikin nutsuwa wanda ya bata a gyara masa to haka ake so da wannan shine koyarwan addini amma idan da duka mun iya to ba laifi kai ka danka in zaka yi dan kada ya tsere maka ko karka manta wani abu kullun kai ta muraja an sa ka kai ka komo wannan babu laifi amma wanda ya mai da shi zai yi ne dan ta'abbudi lallai masu neman ma su fahimce shin ai ta'abbudi ne amma in nace ta'abbudi abinda nake nufi wanda haka kawai ya ga dama bari ya bude ya karanta shi ya rufe shi to yana da bambanci ga mutumin da shi kuma ya sa shi gaba ne dan ya haddace shi to mutumin da ya sa qur'anin a gaba dan ya haddace in kullun zaka iya sauke qur'ani babu laifi sannan babu laifi ka tara mutane su karanta qur'ani su yi wa kasa ko su yi maka ko su yi wa kansu addu'a babu laifi wana ba laifi sai ka karanta kai addu'a ba laifi a karanta a maka addu'a ba laifi a tara mutane su karanta su yi wa addini su yi wa al'umma addu'a su yi wa kasa addu'a wannan babu laifi manzo Allah ya ce wanda duk qur'ani bai yaye musu damuwar su ba a duniya ba abinda ko zai yaye musu damuwar su to wannan duka ba laifi amma dai ana ga mana mu dalibai mu dinga tartilin sa mu dinga yin sa a hankali inna sanulqi alayka qawlan thaqilan wa rattilil qur'ana tartila inna mu sanulqi alayka da sanu za mu jefa za mu yi wahayi zuwa gare ka mu yi maka wahayin qawlan ma'ana alqur'ani shine qawl ana thaqilan wanda yake mai nauyi Allah yake cewa inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa mukila kaman an tambayi Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala a lokacin Allah sai ya wajabta sallolin da za a yi da daddare ake yi amma ba da rana ba to shine Allah ta'ala yake cewa inna nashi'ata al-layli sani sallan dare da karatuttukan alqur'ani da za a yi su cikin dare hiya ashaddu wat'an sun fi kaiwa mutuka wajen a yi su a samu nutsuwan su idan ka tashi da daddare zaka yi sallah zaka karanta alqur'ani a lokacin da karatunka da harshenka da kunnenka da tunaninka ya fi zuwa wuri guda akan da rana shi yasa sai aka wajabta wa manzon Allah a lokacin sallolin cikin dare Allah yake dalili saboda cikin dare mutum ya fi samun nutsuwan in karatu zai yi ya san me ya karanta domin lokacin da harshen da abin da ke fitowa a harshen da zuciyar da yake fitar da abun sun haɗu suna wuri guda ko ba komai kafafuwan mutane ya zama ba wato an dan daga kafa babu hayaniyan saututtuka babu tafiya da kafa in yanzu ne babu horn din mota da yawa babu hayaniya to cikin dare dai a taƙaice mutum ya fi samun nutsuwan ibadar da zai yi ya karanta qur'ani a lokacin zai fi gane me ya karanta raka'a nawa yayi ya san me ya karanta to shi yasa sai Allah ya wajabta ibadar a lokacin cikin dare inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila malamai da yawa sun yi sabani a cikin ma'anan nashi'ata al-layli waɗansu kaman ummul mu'minina Aisha take cewa nashi'ata al-layli da ake magana ana nufin qiyamul layli da mutum zai yi amma sai ya kwanta ya huta sannan sai ya tashi a cikin wato kasan dare na ƙarshe ƙarshe ya tashi ya qiyamul layli to wannan sallah ita ake kiranta nashi'ata al-layli inji ummul mu'minina Aisha amma wasu kaman ibnu Abbas abinda yake cewa a'a da zarar rana ta fadi duk sallan da za a yi shi cikin dare ana kiransa wannan sallah nashi'ata al-layli ne to amma akwai riwaya kuma wanda aka samu daga ahlul baiti iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen Ali Zainul Abidin dan al-Husayn dan Fatimatu yar mandan Allah an ganshi shi yana yin salloli tsakanin magriba da isha sai yace wannan sallolin da yake tsakanin magriba da isha wannan salloli sune nashi'ata al-layli to yana da kyau mutum ya gane me ma'anar nashi'ata al-layli ma'ana abinda zaka yi shi a cikin nutsuwa abinda zaka faɗa ka san me ka faɗa harshen ka zuciyar ka ya zama na sun haɗu wuri guda shine ma'anar nashi'ata al-layli in kuna fahimta na hi ashaddu wat'an wa aqwa mukila sannan karatun da za a yi cikin dare shine karatu wanda yake ya kai mutuka wajen mutum ya karanta ya ji dadin abinda ya karanta inna laka fi nahari sabhan tawila Allah yana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ya rasulullah abinda yasa na wajabta maka wannan salloli cikin dare ba da rana ba dalili inna laka fi nahari ya tabbata maka fi nahari da rana sabhan kana da dawainiyoyi masu yawa dawilan waɗanda suke suna da daman gaske da akwai baki a cikin gida wajen iyalai sannan akwai baki a waje akwai wasu sun zo zasu gana da annabi suna jiran sa wasu kuma kila mata ne sun zo neman fatawan addini suna cikin gida saboda da rana yana da sabhan tawilan kai komo wanda yake mai yawa shine sab tawil ana nufin mai yawa kasir shine ma'ana tawil a wannan waje abinda yasa muka wajabta maka sallolin muka ce da daddare zaka yi kumil layla illa qalilan nisfahu aw unqus minhu qalilan aw zid alayhi duk a cikin dare ba a ce da rana ba sai Allah yake dalili so da rana bazan kallafa maka kai da al'ummarka fi wannan salloli ba sai da daddare saboda da rana kuna da dawainiya kai komo yana da yawa ganin mutane hidindimu na jama'a yana da yawa shi yasa sai na wajabta muku sallolin cikin dare inna laka fil nahari sabhan tawila واذكر اسم ربك كان بشي الله وبنجدك وتبتل إليه تبتيلا كي ينكو دقا كومي دقا كومي كوما زوا دقا الله ينكوا معنى دلوك سند ذاك يوانن إبادة يزمن كارب دقا كومي بأبند كي قبن كسي الله كافي تد دونيا كافي تد كايشين دونيا كامن تاد شعنين أوفيس كامن تاد كاين كاسوا كامن تاد كومي وتبتل إليه kayanku ka koma zuwa ga Allah gaba daya tabtilan yancewa wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila
wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila
واذكر اسم ربك كأنبتي الله أبنجبنك وتبتلك ينكزوا جاء الله وتبتل إليه تبتيلا دكني ينكوا أقول حديثي دقاء سعد بن حشام يتي يجيات بأم المؤمنين عائشة يتي متى يا أورمو تبان الأباري shin a duniyar nan menene kan abi'o'i halayen annabi kaifa khuluqin nabi sallallahu alaihi wa alihi yaya ne halin annabi ma'ana shi sa'ad din nan ya tambaya Aisha kan yaya ne halayen annabi kwata kwata a rayuwarsa sai Aisha take ce masa alasta taqra'ul qur'ana baka karatun qur'ani ne sai Aisha yi sai Aisha ya ce to khuluquhu alqur'an shi annabi halayen sa gaba daya alqur'ani ne me ma'anar haka ma'ana duk abinda Allah yace ayi annabi yana yi abinda Allah yace kada yi annabi ba yayi to wannan shine halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa Aisha to ina so ki bani labarin yaya annabi yanayin sallolin sa na dare sai Aisha take to ka karanta suratul muzammil yace na karanta yace sai Aisha take to yanda Allah ya so kar musu amuddannil nan to haka yanayin qiyamul layli na sayyidina rasulullahi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ya faɗa masa haka yake wato a yanda ake yi da farko kaman yanda na faɗa sahabbai saboda lokacin ba agogo na faɗa muku ga yanda suke sallah sun gommaci dan kada su saba umurnin Allah duk daren su yi sallar sa to haka kuma ya zama yayi musu wahala saboda lokacin ba ta iya gane irgadan yaushe ne sulusi na biyu sulus sulusani ko nisf din ko sulus yaushe ne bizzat hakika to ne ko a ce wato sun gaza gara su yi shi gaba daya ne ko a ce ai ba su cika ba gara su wuce lokacin da ake so ayi to ana wannan sai aka saukake musu dan zamu karanta wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara alima allam tusuhu Allah ta'ala shine yake sanin hakikanin gurgurdan dare da rana ya san ku ba za ku iya sanin hakika ba sai ya zamana ya dauke muku faqra'u ma tayassara min al-qur'an ma'ana cikin daren kai ku sallaci abinda ya sawwaka muku wato idan kuka fahimci addini da kyau muka fahimci addini ita kanta sallah an wajabta mana ita ne a yanayi guda uku da farkon musulunci an kallafa ai sallah kusan rabin dare ko kuma a kara akan rabin ko a rage kadan ko ma dukkan daren ai sallah da ya zamana haka yayi nauyi sai aka saukake sai aka ce ai sallan wani abu cikin dare shine wajibi ala ayi halin da ai salla dukkan dare ko rabin ko nisfi ko sulusani ko sulus shine wajibi to sai aka soke wannan a addini to sai wanne aka kawo wa al'umma sai aka kawo musu lalle ne cikin dare dai ka tashi kai wasu salloli ko kai raka'a 10 da wutri ko kai raka'a 12 ka hada da wutri 13 kenan wannan wajibi ne to wannan ma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an shekara 12 da wata 4 sai aka soce wannan ya zama ba wajibi bane sai ne sai aka kawo salloli 5 a lokuta 5 to in kun fahimci addini ashe shi ita kanta sallah an kawo ta yanayi har guda daya biyu na uku ita ta tabbata muke yin ta kuma har tashin kiyama ba za a samu canji ba amma shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a yanda hukuncin nan yazo masa tun farkon nan yanda aka karanta mana yayyul muzammil qumil layl illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil alquran tartilan wannan wajibi ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da maganan an yi nuska an saukake a sallaci wani abu cikin dare wannan ma wajibi ne ma'ana ko yayi wannan na farko ko yayi na biyu na uku shi ma wajibi ne dan haka a wajena a wajenka a wajenku a wajensu a wajen kowa qiyamul layli ba wajibi bane amma a wajen annabi Muhammadu qiyamul layli wajibi ne saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare akalla yakan yi raka'a 11 mafi kankanta a kowane dare zai yi kamsu salawati bayan nazil fili da yake gudanarwa sannan kuma yakan yi raka'a 11 ko 13 bisa sabani to wannan shine hukuncin sallah a farkon musulunci inna sanurqi alayka qawlan saqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fil nahari sabhan tawila wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtilan rabbul mashriqi Allah yana cewa kamar an fada mana ne idan mutum zai yi sallah mai ahlari ya fada mana fa iza ataita ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati maulaka haka mai ahlari ya fada in za ka yi sallah ka karkade zuciyarka ka fitar da komai a zuciyarka duk abin da ke duniya ka raba wannan abin da zuciyarka to me za ka sa ka fiskanci muraqaba ma'ana Allah da ka sa gaba shi kadai zaka sa shine kawai gabanka shi kadai ka fiskanta to shine ma'anan wadhkur isma rabbika wa tabattal a sallan kai ta Allahu akbar Allahu akbar wa tabattal sannan ka ciru ka yanku da duk wani sha'anin duniya ka koma ina ka koma ilaihi zuwa ga Allah tabtilan yankuwa ka yanki komai ka koma zuwa ga Allah rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu Allah ta'ala shine ubangijin mafitar rana ubangijin inda rana take faduwa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi fattakihu wakila ya rasulullah tariki wannan ubangiji ya zamo maka shine wakili shine abun dogaronka wasbir ala ma yaqulun kai hakuri a bisa abubuwan da kafirai za su ta fada maka na izgilanci da wulakanci da maganganun banza kai hakuri wa hajirhum ka kaurace musu hajran jamila kauracewa wanda yake mai kyau abinda ake nufi ka sa Allah gaba su ka rabu da su ba wai ana nufin annabi ya kauracewa mutane ya rabu da su kwata kwata ba a'a ma'ana ya fitar daga sha'anin maganganun banza da kafirai za su dinga fada masa in sun fada ya kau da kai yayi kaman bai ji ba yayi halin girma kuma kauracewa wanda yake mai kyau ba wai zai rabu da su da fada ba shine ma'anar hajiran jamilan ma'ana ya rabu da sha'anin su amma cikin hikima sannan kuma a cikin nuna cewa shi karimi ne domin za ka ce ka rabu da mutum akwai wanda za ka rabu da shi ne a cikin fada in ya zo ka kau da kanka ka canza fuskanka to ba haka ake so Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi tsakanin sa da waɗancan mutane kafiran ba ya kaurace musu ya rabu da maganganun banzan da suke fada amma kaurashewa wanda yake dauke da hikima wanda za su gane baya tare da su ko bai fada da su ba wa hajiruhum hajran jamila
wa zarni wal mukaddibina ulil namati wa mahilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa da'aman za ghussatin wa azaban alima
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا الله تعالى هنا cewa ka barni da waɗanda suke ƙaryata wannan waɗanda nayi musu ni'ima wacce na ga dama na musu wa mahilhum qalila kadan saurara musu lokaci wanda yake dan kadan Allah yana ga annabi ne in ya kauda kai din ya rabu da su ya kaurace musu kauracewa mai kyau din nan Allah sai yake cewa to ka bar mi kuma ni da su su din dan jinkirta musu lokaci wanda yake dan kadan ba lokaci wanda yake nesa ba ɗan uwana da kuke ji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ainur rahmatir rabbaniyati ne shi annabi shine ainihin rahamar Allah kuma shine wanda Allah ya ga dama ya maida shi sababin tausayin Allah zuwa gabayi idan kuka ji Allah ya ce wa annabi bar ni da wani to mutumin ya kade duk wanda Allah yake son sa to baya raba shi da annabi Muhammadu duk qur'ani ku karanta tun daga farko har ƙarshe in kun ji Allah yake zarni to ku karanta taccen gaba gaba da zarnin za ku ga abun fa ba wai magana bane mai dadi kamar nan da yake cewa wa zarni wal mukaddibina ulil na'amati wa mashilhum qalilan sai yace ni inna ladaina anqalan wa jahiman wa ta'aman za gustati koko in a wani waje yace zarni wa man khalaqtu wahidan وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحت له تمهيدا ثم يتمع وانا ذل كلا وكرنت ابن دبيو بايا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا اذا الله ينا سن الامه بايا ربا سيدنا النبي محمد معنا اتشين دكان متاني كركا يدا الله يشي برني دشي يا رسول الله توكا كدي ان الله ينا سنك to sai ya barka da annabi Muhammadu amma in Allah ya zare annabi Muhammadu tare da kai yace a kai da shi ne to ka shiga uku zarni ka barni wa zarni ka barni wal mukaddibina da waɗanda suke masu ƙaryata ka din nan ulin ni'ma ulin na'amati ko ni'mati ulin na'amati ma abota ni'ima waɗanda na ni'imta su da waɗansu ni'imomi wa mashilhum ka dan saurara musu na zamani saurarawa kalilan wanda yake lokaci ba nesa ba kusa inna ladaina ankalan wa jahima Allah yana cewa ni fa abinda yake wuri na na tanada musu ankalan da larabci abinda ake nufi da ankal ubangiji ya tanada musu mari wanda zai daure kafafuwansu shine ankal inna ladaina ankalan wa jahiman sannan na tanada musu wutan jahannama wa da'aman za gustatin na tanada musu abinci wanda yake mai shaƙe wuyan mutum wa da'aman za gustatin wa azaban alima sannan kuma na tanada musu azaba wacce take mai radadi wato da an ce wani wani daga cikin magabata yake ko da kuka ji Allah ya ce ya ajiyewa kajirai ankal idan aka ce ankal ana nufi abinda yake dawo sarkan da za a dawo kafan mutum da shi ba wai bidan azilin kiyama in ba a sa wannan gigar ake kiransa da Hausa gigar haka malaman mu suke fasara ankal gigar shine wanda yake daure kafa da shi kaf da kaf ya zama na mutum sai dai ya dinga dan tattakawa kaf 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 to ba wai za a sa wa kafirai dan in ba a sa musu ba za su iya gudu ko su gujewa Allah a filin kiyama bane a'a wannan duka ana gaya mana ne domin a daka sa zukatun mu su ji tsoron Allah su ji tsoron azaban Allah wanda du Allah ya raba shi da annabi Muhammadu wanda du ya kaji cewa annabi Muhammadu to Allah ta'ala zai hada shi da gigar a filin kiyama shine kamar mari da ake sawa a kafa sannan kuma ubangiji yake cewa ga wutar jahannama ta kona shi in an sa shi ciki ga abinci wanda yake mai shaƙe wuya za gustati wa azaban aliman sannan kuma ga azaba wanda yake mai radadi kuma an tambaye Allah ne a wani rana sai Allah yake cewa
yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فأتي فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا الله ينا شوى رانن دا زي يوى كازري ونن عذابا رانن دا كثابا تيتجر جزا والجبال دواتو أغسنا تجر جزا سوما ألوك شنن وكانت الجبال دوء دا كتي غني كاتو ميكارتي سندرره سيدوء يزمو كثيبا يزمو كمر ريلين كسا mahilan wanda yake maras karfi yawma tarjifu al-ardu wal-jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila kafiran makka sun taba tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ya muhammadu in kiyama ta tsaya su duwa tsunnan manya-manya da suka kewaye makka to ya za a yi da su sai Allah ya ce sai musu cewa zan nika su ne in mai da su kaman toka ko kaman gari sai in shekar da su iska ya kashe tafi da su ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سنة تنبين كويسو وان الدواء ومن يمن يرسك كيو يمك تو يذا إذا سوين كيو ما تطيع سي الله يتي شيمو سشيوا الله ذي نكاسو إني نكاسي شيء قد سوك بارا تو إتكسر فيذرها قاء سفسف لا ترى فيها إوجا ولا أمتا سي الله يبرك أساك كسف هلو بإندك ذني كسا أشم بإيه wallaka ga wani kwari ko kutudu ba haka Allah ya ga dama haka zai kasance a filin alkiyama yawma tarjiful ardu wal jibalu wa kanat al jibalu kathiban mahila inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum Allah ta'ala yake cewa mu muka aiko muku babban manzo a cikin ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shahidan manzon wanda ya zamo mai shaida akan ku ma'ana shi zai bada shaida akan ku ranan gobe kiyama kama arsalna ila fir'auna rasula kaman yanda muka aikawa fir'auna shi ma babban manzo manzon da muka aikawa fir'auna shine annabi mu Musa alaihi salam mu al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a filin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai bada shaida akan mu amma al'ummatai yadda suka rayu kafin mu ba annabawan su bane za su bada shaida akan su misali idan kiyama ta tsaya Allah ya tada mutanen Nuhu in ya tambaye su shin Nuhu bai zo muku ba mutanen Nuhu da farko za su ce su Nuhu bai zo musu ba to mu ne zamu bada sheda wa annabi nu cewa lalle ya je wa mutanen sa ya isar musu da sako har ma ya shekaru 250 yana wa'adi Allah zai tambaye mu mu al'umma ne ba mu so kun yi zamani da mutanen nu ne kuke bada shaidan nan sai mu ce ya Allah ba mu yi zamani da mutanen nu ba amma muna da labari ne ta sakon da ka aika ta wajen masoyinka Muhammadur Rasulullahi shi ya faɗa mana ka aiki Nuhu zuwa wurin su ga irin kuma amsuwa irin amsar da suka amsa wa Nuhu da ita to ashe mu al'umma annabi Muhammadu mu ne zamu ta kafa muna ba da shaidan annabawa su isar da sako to mu kuma suwa za su ba da shaida akan mu wadanda za su ba da shaida akan mu babu su wanda zai ba da shaida akan mu annabi mu ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا إنا أرسلنا إليكم رسولا مومك أيكمك الله ينجيها وكافر مكة دمو قباء أيم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم مون أيكمك دبب منزو شين النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم وان يدمو شين من شهيدا أكمك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كمن يندمك أيكوا شي فرعون muka aika masa babban manzo da shi da mutanansa shine wato annabin da aka aika masa annabi Musa masana alqur'ani suka ce me yasa a wannan aya da Allah ta'ala ya faɗa mana yace ya aika mana da babban manzo annabi Muhammadu sai yace kamar yanda ya aika wa Fir'auna da manzo yana nufin annabi Musa saboda shi sha'ani na abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama wato yanda kafiransu suka cutar da shi yayi kama da yanda Fir'auna yayi ta cutar da annabi Musa daga cikin irin yanayin da kafiran mandan Allah zamanin sa kafiran Quraishawa suka yi ta cutar da shi irin maganganu da suka yi ta jefa masa idan yana wa'azi suna ce masa wannan din ne manzo yatimu aba talib maraya marayan aba wanda abu talib ya raina shine manzo me yasa inda aiko aba da ma annabcin alƙa manzan ba za a bawo urwatu ibnu mas'udin ba wani mutum ne a bayi koko in a makka ake zuwa aiko annabin ga su walid ibnu mudira manya manya a garin makka me yasa ba za a aiko su ba in za a aiko manzo sai a aiko marayan abu talib to haka shi ma annabi musa alaihi salam da yaje wajen fir'aun daga cikin abin da fir'aun ya ta goranta masa yana cewa alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin yanzu kai kana da wani ubangida banda ni ba ni ne ubangidanka ba ba ni ne ma uban ni na raine ka kai da ka zauna a nan gidana ka ci tuwon gidana ka sa riguna a gidana kai abin da kake so a gidana har ka aikata wannan abin da baka so a faɗa ka gudu kai yanzu ka ce wani rabbu ya aiko ka waye rabbu kana da wani rabbu banda ni to abin da yasa aka kawo maganan annabi Musa cewa Allah ya ce shi zuwa ga Fir'auna saboda yanayin cutar wanda Fir'auna ya yi wa annabi Musa izgilancin maganganun banzan ya yi kama da yanayin cutar wanda Quraishawan Makka suka yi wa annabi Muhammadu maganganu na kaskasarwa da maganganu na gori inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yanda muka aikawa shi fir'aunu da shi da mutanansa kuma muka aika musu manzo shine annabi Musa fa sa fir'aunu rasul fir'aunu ya karyata wannan babban manzo da muka aika masa shine annabi Musa Allah yake cewa ban kyale shi ba fa akhadnahu sai muka dora kama fir'auna muka kama shi akhzan wani irin kamu wabilan wanda yake mai tsanani
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا
فكيف تتقون إن كفرتم الله تعالى ينادي وودن da suka kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce musu cewa fa kaifa tattaquna yaya za ku iya kare kanku idan kiyama ta tsaya in kafartum in kuka kafirce wannan babban manzo shine annabi Muhammadu ta yaya za ku iya kare kanku ku kare kanku yauman a wata rana ranan da Allah zai yi muku azaba ranar da take mawuyaciyar rana rana wacce take saboda wuyanta ta tsananin da yake cikin ta yauman yaj'alul wildana shiba ranan da saboda tsoro da firgici da yake cikin wannan rana yara kanana wanda ba su isa su fitar da furfura ba amma dan tsoron wannan rana furfura zai yi ta kukkuzo musu a kayukansu saboda bala'in da yake cikin wannan rana kama Allah ta'ala yana tuhuman kafirai ne yanzu ku kafirce Annabi Muhammadu ba ku tsoron abin da zai faru a filin kiyama ya za ku iya kare kanku a gaban Allah in kun kafirce Annabi Muhammadu kuka ki shiga musulunci idan kuka wayi gari kun kafirce masa kiyama ta tsaya za a yi muku hisabi ya za ku yi ku kare kanku fa kaifa tattaquna ya za ku iya kare kanku in kafartum in kuka kafirce wa Annabi Muhammadu kuka ki shiga cikin wannan addini abinda zai afku da ku a ranan na rana ne ban tsoro ranan kiyama ranan da alwildanu yara kanana sune alwildan a wannan rana za a gansu yaj'alul wildana shiban a ga furfura ya fito musu a kayukansu saboda tsoro da firgici da yake cikin wannan rana ita furfura abu biyu yake kawo ta zuwa uku na farko shekaru yakan kawo ta akwai lokacin da in mutum ya kai to gashin kansa ko gemunsa ko gashin bakinsa ko gashin kirjinsa ko hamatansa yanayi haka yakan iya canza ya koma fari ko fari na biyu idan mutum ya zama yana yawan tunanin wani abu da yake daga masa hankali shi ma yakan sa furfura na uku abinda yake jawo furfura akwai waɗanda su natural haka Allah ya ga dama ya halicce su da ita amma abinda galiban ya shi kawo furfura yawan tunanin wani abu da yake daga hankali shi ya fi kawo shi zuciya in tana yawan razana to takan maida gashin da yake fita cikin jikin mutum ya fara canzawa daga baki zuwa fari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai shekara 60 a duniya ba furfura a kansa. Bai fika irga gashi biyu uku kawai ba. To amma da aka saukar masa da suratu Hudin da suratu Yunus to a ciki akwai ayoyi da Allah ya yi maganganu masu ƙarfi da Allah ya bashi kissoshin adawa ya bashi labarin samudawa kafircin da suka yi da irin nau'in azaba da Allah yake ya musu Allah yake cewa kuma azabar tazarkan azaba ya musu domin sun shiga azabar duniya kuma za ta hada hadda azabar lahira ba za su fita cikin ta ba sai Allah yake cewa ala bu'dal li'adin qaumi hud lalle mutanen hudu rahama ta yi nesa gare su ko alabudan limadiyana kama ba'idat samud mutanen annabi shu'aibu su ma rahamar Allah tana nesa da su to wa'annan kalmomi da Allah ya faɗa ko maganganu da Allah yake nuna rahamar sa ta yi nisa wa adawa dan sun kafirce wa annabi hudu ko rahamar sa ta yi nesa wa samudawa dan sun kafirce wa annabi salihu ko rahamar Allah ta yi nesa wa mutanen annabi shu'aibu mutanen madiyana dan sun kasa cewa annabi shu'aib to wannan maganganu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu Allah da kansa ya halicci bayi Allah mai tausayi mai jin kai mai rahaman nan sannan yace rahamar sa ta yi nesa wa waɗannan bayi da ya halitta kai wannan magana ta yi girma to da aka saukaro manzo Allah da waɗannan ayoyi da ya fito wata rana sai aka ga kansa furfuran sun karu sai sayyidina Abubakar ya rasulullahi da inna irga furfuran kanka bai wuce kwaya uku ba amma naga sun karu yanzu annabi yace shayyabatni suratu hudin wa akawataha annabi yace wallahi suratu hud da yar uwarta ita su suka sani furfura maganganun da Allah yayi a cikin surar su suka sani furfura to a filin kiyama za a ga yara kanana darra zana sun yi furfura abin da nake cewa nake so in ce kai shine ashe razana mutum ya dinga tunanin wani abu da yake daga masa hankali yana sa furfura amma kun san halittar furfura da farkon mutanen da suka rayu a duniya ba a furfura tun daga Adamu an shekara sama da shekara 10,000 duk wanda ya rayu a lokacin bai da furfura a cikin mutane abinda tarihi ya nuna wanda ya fara furfura a duniya annabi Ibrahim a kansa aka fara ganin furfura shi yasa ma lokacin da mutanen annabi Isa suka ce masa cewa ba za su yi imani da shi ba sai ya tada wanda yake cikin kabari kabarin da yake dadadden kabari daga cikin mu'jizojin annabi Isa yana tada matattu ya tada wani abokin sa haka ya mutu sati biyu wata mata haka wacce take karban kudin haraji ta mutu ita ma haka bashi labari ya je ya tada ita ba ta zai da mutuwa ba to sai mutanen da suka ce ai ai wayannan ba su dade ba wata kila su ma suka yaka sa ta kabari inda gaske ne ai mu mun san inda kabarin dan annabi Nuhu yake sunan sa samu kaje ka tayar mana da shi mana annabi Isa yace inda gaske kun san kabarin ku nuna mini aka kai annabi Isa wajen kabarin dan annabi Nuhu sai yace samu tashi da izinin Allah sai aka ga samu ya tashi daga cikin kabarin tsakanin annabi Nuhu da annabi Isa ya fi shekara 20,000 amma sai ga samu ya tashi da ya tashi annabi Isa sai ya ce samu kai din ne yace ni ne ya nabi Allah yace ya na ganka da furfura sai ce eh wallahi da kace in tashi razana nayi na dauka kiyama ne ta tsaya to daga nan malamai suke cewa ashe a lokacin su can ba a furfura to daga wani lokaci aka fara ganin furfura malaman siyar suka yi ittifaki cewa annabin Allah Ibrahim daga kansa aka fara ganin furfura to ala ayi hali Allah dai yana nuna mana a filin kiyama za a ga yara kanana sun fitar da furfura Allah yana ahir yana raza na kafirai yanzu kuna iya kare kanku in kuka tsinci kanku a filin kiyama gaban Allah rana mawuyaciya ranan da saboda tsoro da abin da zai faru a cikin ta yara kanana za a ga kayukan su ya kuzo da furfura kuna da abin da za ku faɗa ku kare kanku as-sama'u munfatirun bihi ubangiji subhanahu wataala yake cewa a ranan da za a ga sama ta kikkece bihi saboda tsananin abin da ke faruwa a wannan rana kana wa'aduhu maf'ula wannan alƙawari ne na Allah alƙawarin Allah kuma maf'ulan abin aikatawa ne
inna hadhihi tazkira faman sha'a takala ila rabbihi sabila
ubangiji yake cewa inna hadhihi lallai wannan zance da Allah ya tazkira akwai wa'azi zance ne wanda yake mai wa'azantarwa ga mai hankali faman sha'a wanda duk ya ga dama ittaqala ila rabbihi sabila to sai ya dauki hanya wacce take hanyar da Allah ya yadda a bita ya rike ta ya bi ta dan ya tsira a wannan rana ranar da take mawuyaciya ranar da za a ga yara kanana suna furfura saboda tsoron abun da yake afkuwa a wannan rana jama'a ubangiji ya faɗa mana fa saboda tsoro da zai faru a filin kiyama ubangiji yana cewa inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawna tazalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukaran wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid Allah ta'ala yana cewa lalle yanda za a girgiza mutane tashin hankalin da zai samu mutane a filin kiyama abu ne mai girma inji Allah ranan in ta zo fa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa mace da ɗanta da take shayarwa ta yadda ɗan ko ta ajiye shi ta yi gaba ba ta ma damu da wannan ɗanata ba ku duba ku ga yadda mata suke son ƴaƴayensu ƙanana musamman a lokacin da suke ba su nono amma a filin kiyama mace dan tana ba ɗanta nono tana iya ajiye shi ta yi ta kanta take ba ta ɗanta ba sannan saboda abin da zai faru na ban tsoron wannan rana a wannan rana ne fa mace mai ciki lokacin haihuwan bai ba dan zunzurutun razana dan zai fito daga cikin saboda tsoro kaga mutane kaman sun sha sun yi marisa kaman sun sha wani abu na maye Allah ya ce ba kuma wani abu suka sha yasa su maye ba saboda azaban Allah ne kawai da za ta afku azaban Allah nan mai girma saboda haka mu ji tsoron Allah kiyama tana zuwa mu yi kokari mu bi Allah Allah yana ce mana to kun ga wannan maganganu da Allah yake gaya mana to fa wa'azi ne dan haka ni da ku da kowa wanda duk ya ga dama Allah ya riga ya gaya mana ga hanyar da in an bi za a tsira a wannan rana wanda duk ya ga dama to ya riki wannan hanya ita ce hanyar ji gare shi ya dace ya tsira a wajen Allah wanda kuma ya ki ya dauki daya hanyar shikenan sai ya hadu da irin bone da ubangiji yake faɗa da kuda da zai ɗanɗana wa kafirai a wannan rana mu da Allah ya kawo mu nan duniya jama'a bai bar mu sasakai ba Allah ya riga ya mana duk abin da muke da bukata a mana duk bayani da muke so a yi mana mai warkarwa Allah ya mana Allah bai bar mu cikin duhu ba ko ba komai ubangiji ya haɗa mu da malamai waɗanda suke masana addini duk mas'alar da ta dame ka a cikin addini za ta ɗore maka sai akwai malamai cikin al'umma in ka tambaya za su warware maka ba a bar ka a cikin duhu ba saboda haka Allah ya riga ya baka hanyar da zaka bi wacce ita ce in ka bi zaka tsira shi yasa duk wanda ya ɓata shi ya ɓatar da kansa ganin dama ya ɓatar da kansa shi ya ga dama da kansa ya ɓatar da kansa amma ba zai kama Allah da hujja ba Allah ya faɗa inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ce ga hanyoyi guda biyu na nuna wa ɗan adam ga hanya wacce nace ita nake so a bi in an bi ita ce in an bi ta za a tsira ga wacce kuma nace kar a bi in an bi ƙarshen ta babu kyau saboda haka wanda duk ya ga dama ya dauki wanda yake so to shine nan Allah yake cewa inna hadhihi tazkira faman sha'a wanda ya ga dama ga hanyoyi guda biyu ga addinin musulunci ga shari'o'in musulunci ga sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga bayanin da malamai suke yi na halal da haram ga bayan da malamu suke abinda Allah ya ce abi in ka ga dama ka aikata in ka ki aikatawa ganin daman ka kaje ka hadu da Allah kaman sha ittaqa ila rabbihi sabila wanda ya ga dama ya riki hanya madaidaiciya hanyar bir Allah ta kai shi zuwa wajen Allah kuma ya samu tsira a gaban Allah ranan gobe kiyama
inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulthayi al-layli wa nisfihi wa thulthihi wa da'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wal nahara 'alima an lan tusuu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-quran ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
jama'a wato wannan aya da aka karanta yanzu abun mamaki daga ayoyin da aka karanta mana farko-farkon sura zuwa wannan aya wacce aka karanta har ƙarshen sura tsakanin su ya kai shekara 1 da wata 4 ashe in kun lura alqur'ani yanda ya ta sauka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ba a lokaci guda ya ta sauka ba kaman yanda Allah ya faɗa wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu ala muqtin wa nazzalnahu tanzila ayoyin farko na wannan sura ya ayyuhal mudammilu har zuwa inda Allah ta'ala yake wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtilan da suka sauka kafin a kawo wannan aya na ƙarshe sai da aka samu shekara 1 da wata 4 dama shi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama yanda wahayi yayi ta zuwa masa wani lokaci akan saukar masa da sura mai yawa da ta sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce suratul an'am aka saukar da ita gaba dayanta wanda tana da ayoyi sun kai 200 da wani abu ita ce sura mafi girma da ta sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallama a lokaci guda wani lokaci akan saukar da wasu ayoyi wadansu ko wani lokaci kuma a saukar da gajerun surori saboda haka amma zaka iya tarar da sura daya wacce wata wuce ayoyinta 20 ba kamar wannan sura da muke ciki sai ka tarar da ba a lokaci guda aka saukar da dukkan suran ba abinda muka karanta farko sun sauka ne farko-farkon wahayi da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan aya kuma da aka karanta ƙarshe sun sauka ne bayan ya aiwatar da wannan umurni da aka bashi ya samu wata 16 yanayi sai aka saukar da wannan aya wannan aya da aka karanta ta yi nuskan ayoyin farko da aka saukar masa abinda ake nufi nuska ma'ana hukuncin nan ya shafi hukuncin ayoyin farko surar da muka karanta a farkon suran Allah ta'ala ya wajabta wa annabi da sahabbansa su yi sallah rabin dare kowane rana ko kuma su yi fiye da rabi ko su rage kaɗan to haka aka yi ta yi har wata 16 sannan bayan wata 16 sai aka saukar da wannan aya da aka karanta yanzu to dama shi Qur'ani yana zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ne yanayi iri biyu kamar yadda Allah ya faɗa masa shi Qur'anin nan jama'a maganan Allah ne maganan Allah yana da ƙarfi maganan Allah yana da nauyi shi yasa kafin a fara saukar wa annabi sai da aka yi training din sa aka yi ta tsara shi yadda zai iya dauka shi yasa ma a cikin sahihul bukhari da muslim suka wuce hadisi suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci idan mala'ika ya bayyana masa ya kawo masa sako yakan karanta masa annabi yana amsawa ne wani lokaci kuma sako yakan zo wa annabi ba tare ma da an ga wanda ya kawo ba ma'ana manzo Allah yakan karbi sako daga Allah ba tare da mala'ika ya kawo masa ba duk Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika ko yace wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim to idan sako ya zo manzo Allah a wancan lokaci yanda ake ganewa mala'ika yakan zo in mala'ika ne ya kawo wani lokaci yakan zo cikin suran mutane wani daga cikin sahabban annabi akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa dihiyatul kalbi yakan zo sai su kebance da annabi su dade suna zance sai ya tashi ya tafi bayan ya tafi sai annabi ya ce kun gane wa ya tafi sai sahabin ya ce ya zalla ai dihiyatu ne sai annabi ya ce a ba dihiyatu bane Jibrilu ne ya zo cikin surar Dihiyatu ya kawo mini sako daga wajen Allah wani lokaci kuma akan ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama koda lokacin sanyi ne sai aga goshin sa yana tsattar da gumi alhali ana mukubukun sanyi sai aga shi kuma yana zufa in yake banta to haka yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana karban sako na wahayi daga wajen Allah to wannan dai ayoyi da aka karanta suna daga cikin ayoyi waɗanda suka zo suka yi nuskan ayoyin da aka karanta mana a farkon wannan sura Allah ta'ala yake to inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli ubangiji yake cewa ubangijinka ya rasulullah ya'lamu ya sani annaka kai taqumu adna min sulusayil layli ka tsaya kai qiyamul layli adna aqalla min sulusayil layli wato aqalla na kasan dare biyu bisa uku wa nisfahu sannan ubangiji ya sani da ya baka umurnin nan kai da sahabbai kun tsaya kun yi qiyamul layli wani lokaci rabin daren ma'ana umurnin da Allah ya baki Allah yana gaya masa cewa ya san cewa da shi da sahabban sun aiwatar ma'ana sun yi sallan aqalla kaman biyu bisa uku dare sannan sun yi salla wani lokaci rabin dare wani lokaci kuma sun yi sallan sun dan ƙara akan marabi to shine sai Allah ta'ala yake cewa alima allam tusu in rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu ya san kun yi asulusin dare da rabin dare da kuma sulusani biyu bisa uku dare wa ta'ifatu min alladhina ma'aka da waɗansu jama'a waɗanda suke sahabbanka suke tare da kai ya san kun zartar da umurnin nan na wajabti da ya wajabta muku to sai ubangiji yake cewa wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake gurgurdawa ma'ana yasan haƙiƙanin lokacin dare da rana kamar yadda na gaya mana farkon sura a da ai babu agogo yaya za a iya ya za a yi a gane rabin dare exactly ya za a yi a gane biyu bisa uku na dare daidai ya za a yi a iya gane koko ɗaya ne ma bisa biyun dare daidai tunda babu agogo idan akwai waɗanda suke lissafi da taurari to idan hadiri ya zo ba taurari ba to sai Allah yake cewa ubangiji shine wanda yake lissafa haƙiƙanin lokacin dare da rana alima Allah ya san allamtu husuhu ku ba za ku iya kididdigewa ba ma'ana ba za ku iya lissafawa ba ba za ku iya sanin haƙiƙanin lokacin rabin dare ko ku kusan haƙiƙanin lokacin wato biyu bisa uku dare ko ma ɗaya bisa uku dare ba haƙiƙanin ba za ku iya sani ba waye ya sani Allah don haka fataba alaikum Allah ya yafe muku wannan wajabci na farko to ya yafe muku kuma kamar yadda na faɗa magana na da aka wajabta to su sahabban tare da sayyidina rasulullahi sai ya zama dukkan daren suke sallata saboda Allah ya san ba za su iya sanin haƙiƙanin rabin dare ba sannan in an ce a kasa dare kashi uku a ɗauki kashi biyu a yi sallah ba za su iya sanin haƙiƙanin biyun ukun dare ba sai dai a yi kirdado to shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yace shi ya sani ya san ba za ku sani ba ba za ku iya ba ya ba ku umurni amma kun bi don haka ya yafe muku wannan wajabci da ya wajabta muku a farkon lamari Allah yake ka faqra'u ma tayassara min alquran don haka daga yanzu an dauke muku wancan wajabcin amma ba wai an dauke muku yin qiyamul layli bane lalle sai ku tashi ku sallaci abinda ya sawwaka muku na lokutan dare to sai zamana a lokacin ana raka'a 11 ɗayan ya zama wutiri ko ku ayi raka'a 13 12 su zama nafilfili a hada da shafa'i da kuma wutiri wallahu yuqaddiru al-laila wan nahara alima lam tusuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an jama'a daga hukuncin farko kaman yanda na fara zuwa hukuncin nan da muka karanta yanzu an samu shekara ɗaya da wani abu to daga wannan hukunci zuwa hukuncin ƙarshe fa yanzu kamar yanda na faɗa in kuna bibiyan zance na na faɗa ita sallah an wajabta ta ne a lokuta daban-daban a yanayi daban-daban har guda uku na farko farkon musulunci an wajabta ayi sallah zan yi ta maimaitawa don ku dinga fahimta na rabin dare ko fiye da rabi ko kuma a ƙara wani abu a rabi ko a rage wani abu babu laifi ana haka an yi wata 16 shekara ɗaya da wata 4 ko wata 11 to bayan nan sai aka zo aka sauƙaƙe tunda ba za a iya sanin wannan rabin ko ku a sulusani ko ku sulusi ma ba sai aka ce ayi sallan wani abu cikin dare to wannan kuma wajabci na biyu da aka kawo sai da aka samu kusan tsawon shekara 12 da wata 4 kafin a kawo wajabci na ƙarshe shine salloli na 5 salawati da muke yi din nan yanzu wannan an yi rukhsa wa sahabbai ne kamar yadda ummul mu'minin Aisha take cewa wadan ayoyin farkon nan na suratul mudammil sahabbai sun sha wahala don bin umurnin Allah kawawansu suka yi ta kumbura amma ba su daina wannan qiyamul layl ba to amma daga baya Allah ya ce to ya sauƙaƙe ga rukhsa ya sauwake musu yanzu abinda ya sauƙa faqra'u ma tayassara min alquran fassaran sa abinda ake nufi ko yi sallan abinda ya sauƙa muku na lokutan dare to sai zaman ana sallan abinda ya sauƙa na lokacin dare ne to sai da aka dauki shekara 12 da wata 4 haka ake yi sannan Allah yana nufin ya girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai shekara 50 da kusan 2 da wata 4 a duniya sai Allah ya dauke shi zai bashi wajibci na sallah na karshe amma dan a nuna mana ba wai a nuna masa ba muhimmancin sallar sai aka dauke shi aka kai shi Isra'i da Mi'raji sai aka wajabta mana wannan sallah da muke yi yanzu kamsu salawati wanda shine ya zama na wajabci na ƙarshe jama'a sallah as-salatu a'zamul ibadat sallah ita ce mafi girma a cikin dukkan ibadu saboda muhimmanci dukkan arkanul islam da aka wajabta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan sararin ƙasa aka ce an wajabta azumi an wajabta zakka an ce azaya duk a nan ƙasa ake gaya masa amma wajabcin sallah ba a gaya masa ba sai da aka kai shi can sama inda ba wanda ya taba zuwa sai shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah zai bashi wajabcin sallah sai da ya dauke shi ya kai shi can fadarsa a can ya je ya bashi wajabcin nan na sallah me yasa dan a nuna mana muhimmancin sallah shi yasa idan kiyama ta tsaya abinda za a fara bincike a cikin ayyukan bayi sallah ne kowane mutum a cikin mun nan idan ya je da jakkuna guda 5 filin kiyama jakan tauhidi, jakan sallah, zakka, azumi, haji, jaka da za a fara budewa a yi masa hisabi jakan sallah ne. Idan aka tarar da sallah ta yi ce ba za a bude shauran jakakkunan nan guda 4 ba. Ko jakan tauhidi ba shi za a fara bude maka kai da kake ji na a filin kiyama ba. Manzo Allah yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi Allahu al-abda yawm al-qiyamati as-salah. A cikin ayyukan da bawa yayi a filin kiyama aikin farko da za a fara dubawa a yi hisabi sallah ne in ta yi kyau to ba za a bincika shauran ba dalili duk mutumin da yake kula da sallah yake tsayi da sallah yake sallah da shartoɗi da ka'idodi a kan lokaci to sallar za ta hana shi aikata ayyukan sako masu yawa ko dukkan sako ma ba zai iya ba utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar ita sallah inda mutum ya rike ta yana yin ta ya kula da ita to takan iya zama masa garkuwa kariya daga aikata ayyukan alfasha da dukkan aikin da bayi da kyau kuma jama'a sallolin da ko ga muke yi wato ainihi ibada ne da Allah ya zaba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa wannan ibada sannan annabi ya yi sha'awan wannan ibada sannan sai aka wajabtawa annabi da mu al'umman manzon Allah wannan ibada manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da kansa yaga yanda mala'iku suke sallah yayin shaukin yin sallah sannan sai aka ce to an wajabta masa shi da al'umma su je su yi ta sallah sayyidina rasulullahi da zai je gana da Allah da yaje sama ta dayin kullu ra gaba ɗaya ayyukan sallah abu bakwai ake a sallah Abu Bakwai ake a sallah kamar yanda kuma akan yi ne akan gabobi guda bakwai kuma Abu Bakwai ake yi Sayyidina Rasulullahi ya je sama ta bakwai a kowanne sama cikin sa mai bakwai ya tarar da mala'iku suna daye ne a cikin ayyukan sallah shi kuma sai aka hada masa kaf aka wajabta masa da shi da al'ummar sa aka ce shi ya je ya tayi a matsayin wajibi a lokuta biyar shi da al'ummar sa Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi da zai yi Isra'i ya je ya gana da Allah da ya je sama ta daya tare da mala'iku sun tsaya ne kawai irin tsayuwar mu na sallah da ya je sama ta biyu ya tare da mala'iku sun yi ruku'u ne irin ruku'un mu na sallah da ya je sama ta uku ya tare da mala'iku sun dago daga ruku'u irin dagowa daga ruku'un mu na sallah da ya je sama ta hudu ya tare da mala'iku sun yi sujada irin sujadan mu na sallah da ya je sama ta biyar sai tare da sun dago su mala'ikun wurin daga sujada irin dagowa daga sujadan mu na sallah yaje sama ta shida yayin da sun ƙara komawa yaje sama ta bakwai sai tare da sun dago saboda haka wannan abubuwa guda bakwai sune ake a sallah sannan a sallah kowane abu daddai ake yi a cikin ayyukan amma akwai abin da saboda muhimmancin abin sau biyu ake yi menene abin shine sujada in kun lura a sallah ruku'u sau ɗaya in ka duka sai ka dago shi kenan amma sujada fa in ka dungura ka sa goshi a ƙasa ka dago shikenan a'a sai ka ƙara kuma wannan mai akwai dalilin yin haka saboda haka sayyidina rasulullahi da zai je gana da Allah ya ga yanayin mala'iku irin wannan ibada suke wa Allah wa ma'ana mala'iku a sama ta daya zuwa sama ta bakwai sun dunkule ayyukan sallah sai yayi shauƙin shi ma a wajabta masa wannan ibada da shi da al'ummarsa kuma da ya gana da Allah Allah yake so dama na kira ka ne in baka wannan ibada da kake shauki a zuciyarka in wajabta maka da kai da al'ummarka ka je ku yi tai saboda ka jama'a mu kula da sallah kwarai da gaske ubangiji yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adla adna min sulusai al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma ubangijinka ya sani ya rasulullah da kai da waɗanda suke imani tare da kai kun tsaya kun yi qiyamul layli aqalla kun yi tsaya rabin dare adna min sulusai al-layli sulusai al-layli shine sulusi biyu na dare wa nisfahu sannan kun yi qiyamul layli rabin dare wa sulusahu da kuma sulusi ɗayan uku na dare ba kai kadai ba wa ta'ifatu min alladhina ma'ak da jama'a sahabbanka wanda suka yi imani suke tare da kai wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara ga dai lokutan da Allah ya wajabta muku wannan ibada to Allah ta'ala ya ce ku yi nisfu da sulu da sulusani da kuma sulus amma sanin hakikanin nisfu da sulusani da sulus ba ku isa ku sani ba Allah ne ya sani don haka ubangiji ya dauke muku ya yafe muku yin wannan sallah amma dai faqra'u ma tayassara min al-qur'an ku yi sallah abinda ya sauka muku a cikin dare ubangiji yake to alima an sai kunu minkum marda dalilin sauƙaƙe muku aka kawo muku ruksa din nan saboda ubangiji ta'ala ya san a cikin ku akwai waɗanda rashin lafiya zai same su idan aka ce kuma wajibi ne ayi wannan sallah kullun rabin dare ko a raba dare kashi uku ayi sallah biyu biyu bisa uku duka na dare to Allah ya san akwai wanda rashin lafiya zai kama su ko wanda ba su da lafiya a cikin ku ba za su iya ba to in ya wajabta muku yaya za ku yi wa akharuna yadribuna fil ardi ubangiji kuma ya riga ya san cewa a cikin ku akwai waɗanda za su yi tafiya a bayan ƙasa su je neman ilimi ko kuma su je kasuwanci neman arziki na Allah ta'ala su je saye da sayarwa wa akharuna kuma a cikin ku akwai waɗanda yuqatiluna fi sabilillah za su fita su je jihadi dan ɗaukaka addinin Allah to dan wannan dalilai guda uku shine sai Allah ta'ala sai ya sauƙaƙe muku yace yanzu sallar rabin dare ko biyu bisa ko biyu bisa uku na dare ko a ƙara bisa rabin Allah yace ya yafe muku fasaba alaikum wannan an dauke wannan hukunci shine ubangiji yake cewa faqra umma tayassara minhu ku yi sallah dai cikin dare ku karanta abin da ya sawwaka na shi wannan alqur'ani mai girma wa aqimus salata wa atuz zakah ku sai da sallah ku ba da zakka a cikin alqur'ani ɗan uwana babu inda za ku ji Allah ta'ala ya ce mana cewa mu yi sallah sai dai ya ce mu yi mu tsayi da sallah ashe ita sallah ba yin ta kurum ake yi ba tsaida ta ake ya ne tsaida sallah sallah tana da kaidodi tana da shartoti akwai salloli guda biyar kowanne da lokacin ta akwai lokacin muktari akwai na laruri sannan kuma ana so mutun yayi sallah a cikin masallaci cikin jama'a ana so mutun yayi sallah a cikin jam'i kuma ya bi dokokin da aka kafa na yin sallah din in dai ba larura ba idan larura ya gitta mutun sai yayi sallah shi kadai misali mutumin da ya kwanta bacci sai bacci ya dauke shi bai tashi ba sai bayan an yi sallah na jami'i sai kai sallan ka kai kai baka da laifi a wajen Allah ko kuma wanda yake da larura domin cikin sahabban manzon Allah tarihi ya nuna akwai wanda shi baya iya yin sallan asubahi cikin jama'a kuma ba shi kadai ba duka family din su suna da ciwo na bacci in sun kwanta ba sa iya tashi sai rana ya haska su kaman jarabawa ne daga wajen Allah haka Allah ya jarabe su ko da ke daga baya sayyidina rasulullahi yayi musu addu'a Allah ya dauke musu wanda in kuna karanta hadisul ifki abin nan da ya faru a ghazwatu banul mustalik lokacin da munafikai suka yi sharri wa uwar mu Aisha din nan akwai wani sahabi wanda shine ya taho da Aisha sunansa Safwan to shi Safwan yana daga cikin wannan kabilu wanda kafin sayyidina rasulullahi ye addu'a Allah ya dauke musu wannan jarabawa da ya musu na ba sa iya tashi in sun kwanta sai rana ya haska su to akwai har yanzu kuma kila ba za a rasa wasu wanda suke da wannan larura ba amma dai ba yanda za a yi a ce kana kwanci ka ji limami ya ce as-salatu khairum minan nawm ko khairum min nawm sannan ka dada jan bargo ka rufe kanka duk mai hankali ba zai yarda haka ba da kaji an ce sallah ya fi bacci to sai ka tashi kai Allah ka je masallaci kai sallah saboda ka zuwa sallah cikin jam'i tare da jama'a wajibi ne sai da in larura ya gita ma'ana larura mutumin da bacci ya same shi ko wanda bai da lafiya ko wani abu makamancin haka na larura jama'a ko a office ne kada ka ce kai babba ne a office ba za ka sauka ƙasa kai sallah da ma'aikata ƙanana da basu kai ka daraja ba saboda kar a matsa maka ko ku ɗan kwangila za su zo su cika wajen baka so ka gansu dan kar su matsa maka a taimaka kaza kaza sai ka dauki darduma a cikin office ka ce za ka yi sallah in kai haka ka saba wa umurnin da Allah ya bayar ka je ka yi sallah wanda duk ya zo wajen ka abinda kake iyawa ka yi masa wanda baka iyawa ka bashi hakuri ka ce hakuri Allah shi yake iyan mabayi kai ba za ka iya ka yi musu duk abinda suke so ba ita dai sallah sai dai ta kan lokaci sannan a bada zakka jama'a in kuna karanta Qur'ani Allah bai taba raba sallah da zakka ba duk inda Allah ya ce ayi sallah dai sai a bada zakka sannan Allah yake cewa wa aqimu salata wa atu zakata wa aqridu llaha qardan hasana Allah ta'ala yake cewa ku bashi rance rance mai kyau kun ji Allah da kansa yana neman rance Allah fa da kansa wani irin rance kenan shi fa Allah a ka'idan hankali wanda yake neman rance ai wanda bai da shi ne mutum yana da shi ba zai nemi rance ba to kar ka sawwala cewa irin rance da nake nema kake nema suke nema irin wannan rance ne Allah yake rufi a wannan wajen a'a shi abinda Allah ta'ala yake magana a wannan waje kai alheri da dukiyanka ka taimaka da abinda ya azurta ka da shi ka ciyar kai infaki in kai Allah yake to kaman bashi ka bashi zai biya ka shine ma'anar ayar واقرض الله قرضا حسنا كباوا الله رنشي رنشي wanda yake mai kyau shine idan kuka bada daya sai idinka ya baku 10 daga 10 ya baku zuwa 700 daga 700 har zuwa miliyan 1 har zuwa ma babu lissafi domin a cikin alqur'ani Allah ya nuna mana mutun yakan iya bada abu ɗaya saboda Allah Allah in ya tashi jiyansa sai ya bashi 10 akwai inda Allah ya nuna mutun yakan iya bada abu ɗaya saboda Allah idan Allah ya tashi zai biya shi sai ya bashi 700 kuma har Allah har ya kwatanta ya sifanta mana in ba mu fahimta ba irin yanda ɗaya kan jawo 700 yake cewa kaman ka dauki gero ko dawa ko shinkafa ko masara ne ka shuka guda ɗaya in ka shuka in ya tashi gero guda ko dawan nan ko masara ko shinkafan nan ya tsiro in ya tsiro ya tashi da kara guda ɗaya amma yayin da ya isa ya rika sai ya bada zangarniya guda nawa in ya bada guda 7 a kowane dangarniya sai ya bada tsaba tsaba guda 100 in ka irga ya zama nawa ya zama 700 to Allah yake cewa to wannan fa misali kadan ne yama wallahu yudha'ifu liman yasha'u yakan ninka shi ma ga wanda ya ga dama ana dai kiran mu ne a wannan waje jama'a mu yi alkhairi a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ma na qasa malu mri'in min sadaqa manzo Allah yake wallahi mutum in kun ga ya samu rashi ko ya samu wato wani bala'i cikin zuciyarsa yayi hasara to lallai sadaka ne ta karanta a cikin zuciyarsa sannan duk dukiyar da ake bada wani abu saboda Allah to kaman an tsaftace ta ne an tsarkake ta Allah ba zai hada ta da jarraba wani bala'i ba don haka in ka fitar da zakka mu zama masu alkhairi kuma jama'a kar mu yaudari kanmu da cewa wai sai masu kudade cikin mu ne kawai Allah yake nufi su yi wannan alkhairi ko su bashi rancen nan kowannen mu mai kudi ne irin naka da wanda yake da naira 10 da wanda yake da naira 20 da wanda yake da naira 1000 da wanda yake da miliyan guda ko fiye da haka kowa ya bayar da abin da yake iyawa illa iyaka ayi abin saboda Allah ayi abin dan neman yardan Allah ba dan a cewa ne yayi ba ba dan a cewa ne yana da yawan yi ba ba dan ana tunanin kuma an yi domin a samu wani abu da yafi wannan ba ko da yake babu laifi mu idan ka dauki wani abu ka bayar dan ka samu wani abu mai yawa babu laifi sayyidina rasulullahi shine ka dai ba a yadda haka ba zamu karanta cikin sura da zamu yi gobe Allah yana ce masa wala tamnun tastakfira shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yadda ba da gudummawa dan in wani hidima ta sa ta taso a bashi fiye da abin da ya bayar ba yanzu mu al'adan mu ne yanzu kaman su malam tijani mai sai da kajin nan idan biki ya taso mini ha kawai zai dauko kaji guda uku ko guda hudu sai ya kawo mini yazo ya ce ga gudunmawa na lalle ya kawo ne dan ya shoto ta mini amma yana zatan wani babban abu zai taso ni kuma in saka wa malam tijani da abin da ya mini na dan gudunmawa da ya bani ba laifi an yadda mu yi haka amma shi sayyidina rasulullahi Allah bai yadda ya haka ba Allah bai yadda Allah yana ga masa karka ba da abu wai ka bayar ne dan wani abu zai taso a baka fiye da abin da ka bayar to saboda haka dai abin da nake cewa dai a wannan aya tana koyar da mu ne mu yi infaki mu ba da zakka na wajibi mu yi infaki tsakanin mu da Allah wa aqridu Allah qardan hasanan wa ma tuqaddimu abin da kuka gabatar li anfusikum ga kayunan ku min khairin na alheri tajiduhu inda Allah za ku samu sakamakon abun a wajen Allah za ku samu abun huwa khairan ya zama babban alheri ne fiye da abin da kuka bayar sannan Allah ya baku a'azama ajran ya baku lada wanda yake mai girman gaske wastaghfirullah ubangiji yana cewa ku roki Allah gafara ku dinga istighfari ku dinga astaghfirullah astaghfirullah inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai yan uwana farkon surar nan an kwadaitar da mu yin sallah karshen ta kuma an ba mu umurni mu yawaita cewa astaghfirullah mu dinga roƙon Allah gafara to Allah mun tuba astaghfirullah 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 abinda na faɗe shi daidai Allah ya sa ni da ku mu yi tarayya a cikin ladan wanda nayi kuskure ya gafarta mini Allah ta'ala ya karbi ibadodin mu ya gyara mana ƙasar mu ya taimaki shugabannin mu su zama adilai Allah ya kauda fitina a cikin mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya. Allah ya kawo mana da musibu da fitintinu da tashin hankali a ƙasanmu. Allah ka ba mu lafiya a ƙasanmu. Allah ka ba mu lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Allah ka ba mu arziki mai albarka a cikin Najeriya, ka ba mu damina mai albarka, ka ji kan magabatanmu. Ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da shehunanmu da dukkan magabatanmu Allah ka ji kansu. Allah ka taimaki shugabanni. Yan uwana ina daɗa sabanta zance na na ku dinga addu'ar alheri wa shugabanni shugaban ya zama mutumin aya mutumin kirki to abun zai amfane ka ya amfane shi ya amfane su ya amfane ni da haka ku dinga addu'ar alheri ba al'ada bane al'umma su dinga fata da addu'ar shirri wa waɗanda Allah ya sa su ne shugabannin su to Allah ya sa shugabannin mu su zama mutanen kirki masu tsoron Allah Allah ya azurta su da bid'ana saliha Allah ya sa mutum mu in tazo mu shiga da kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya karbi ibadodin mu na cikin wannan wata dukkan mun nan muna da bukata bukatar mu a wajen Allah Allah shike yin bukatar Allah ya biya mana bukatar mu Allah ya biya mana bukatuncin mu Allah ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana lafiyar mu ya tsare mana iyalan mu Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharri Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharri ka hada mu da dukkan alheri me neman aiki Allah ya bashi aiki me neman aure Allah ya bashi me neman aihuwa Allah ya bashi wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya bukatu ga su birjik Allah shi ya san bukatoci Allah ya biya mana duk bukatuncin mu na alheri إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.